الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُ عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مُنَا قَارِ بُودَ جِنْجِنَا تَغُودِيَاكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيجَارَ يُورِمْ يَكَامُ وَنَنْجِنِ مِيَتَارُمْ أَلْبَرْكَ إِنِنْ تَلَاتَ وَنْدَي دِيدِدَ غُومَ شَهُؤُلُ غَوَتَنْ غُومَ نَمُسْلِنْسِ وَتَنْ شَوَّالُ yau hijira ne da shekara 445 daidai da 23 ga watan 4 na miladiya 2024. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, masallacin Alhaji Abdullahi S. Waziri da ke layin tsohon sakatariya nan Federal Locus Fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin amsa gayyata da muka yi na ƴan uwa na wannan masallaci, domin a zo a ƙara jaddada zumuncin da yake a da. Dama akwai zumunci mai ƙarfi tsakaninmu ga wannan masallaci, kuma shi zumunci malamai suka ce tamkar shuka ce, sai da bayi, sai da yayyafa, sai da gewaya, sai da zuba taki. To babu shakka wannan iya cikin babban dalili da ya kawo mu wannan masallaci a wannan yini mai albarka, domin amsa gayyata ta ƴan uwa da suka yi domin mu zo mu halarci wannan masallaci, mu gaisa da juna, sannan kuma mu dan zo da guziri na aya au ayatain au kalma au kalimatain a cikin musulunci. Allah ta'ala ya mana jagora, kuma Allah ya mana arziki da ɗaya daga cikin ƴan uwa babban alaran mamalan Bashir Abubakar Gombe, wanda shi ma jigo ne a wannan masallaci, ɗaya ne daga cikin masu koyar da Alƙur'ani mai girma cikin wannan masallaci. Allah ta'ala ya mana albarka gaba ɗaya. Abinda sanarwa ta gabata za a tattauna a kansa, kamar yadda tuni ƴan midiya namu sun yaɗa wannan sanarwa, shine za a tattauna kan darusa a cikin rayuwar sahabbai, ad-durusul mustafada fi hayati sahaba, darusa masu fa'ida mafiya muhimmanci a cikin rayuwar sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Babu shakka wannan darasi ne ko topic ne mai dimbin daraja da girma, domin su waɗannan bayin Allah su ne taurari a cikin wannan al'umma, wanda suka yi dakon wannan addini har suka kawo shi inda addinin yake a yau. Allah ta'ala ya ƙara yarda da su. Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara yarda da shi, yake cewa inda Allah ta'ala ya zaɓi annabawa da kansa, haka nan kuma ya zaɓa wa manzon Allah sahabbansa da kansa. Dukkan sahabi to zaɓi ne na Allah. Yanda Allah ta'ala ya zaɓi manzon Allah, ya zaɓa masa mata, haka nan ya zaɓa masa sahabbai abokan zamansa wanda za su dinga taya shi aiki da da'awa a kowane yanayi da kowane lokaci. Daga cikin dalili mafi girma da muka zaɓi wannan topic mu tattauna a kansa shine wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah da kansa sai ya raba ta gida uku, ya raba ta ɗaiɗaiɗai har kashi uku. Amma abin mamaki da zai ƙara nuna mana darajar waɗannan bayin Allah, kashi ɗaya na biyu duk a kansu Allah ta'ala yi wannan kashi, da kashin farko da kashi na biyu duk sahabbai ne. Ko malamai suna cewa masu faɗar adadi ma mafi yawa, lokacin da ma'aikin Allah ya wafati wanda suka zurfafa lissafin yayawa shine manzo Allah ya ba sahabbai kamar mutum 100,000. Kaga ba mazancin jihar Gombe ake ba, ba mazancin wata karamar hukuma ake a Gombe ba, bai fi wani layi ma a garin Gombe ba. A tattara mutane guda 1,000 daga al-muhajirun din al-ansar. To amma da yake imaninsu da ƙarfin gaskiyarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to sai Allah ta'ala ya raba duniyar uku, amma su kadai aka ba su kashi 2. Waɗanda suka zo daga bayansu tun daga tabi'ai har zuwa ɗan adam na ƙarshe wanda Allah zai tada alkiyama a kansu, to gaba ɗaya kuma aka dunkule aka ba su kashi 1. Allah ne san adadin miliyoyin mutanen da suke duniya waɗanda suka mutu daga tabi'ai zuwa yau, da wanda su kuma suke raye a yau ɗin, da wanda kuma Allah ya kaddara za su rayu daga nan har zuwa kiyama. Wannan lissafin Allah ne kawai ya bar wa kansa sani. Amma duk ɗumbin mutanen nan miliyoyin da ba sa kirguwa a kashi ɗaya suke a gun Allah. Amma sahabbai waɗanda ba su fi 100,000 ba, in ma sun kai ɗin, sai aka ba su kashi guda 2 domin ƙarfin imaninsu. Wannan kadai ya isa nuna wa musulmin jiya da yau waɗannan bayin Allah ba ƙananan mutane ba ne. Waɗannan bayin Allah sun sadaukar da rayuwarsu, sun sadaukar da dukiyarsu a kan taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kan taimakawa da'awa. Sun yi dakon wannan addini a wuyayensu, sun kai shi duk inda ake so ya je da ƙarfinsu da dukiyarsu da rayuwarsu gaba ɗaya. Waɗannan bayin Allah sun yi yaƙi, an kashe wa'ansu da yawa, amma a sanadiyar wannan addini ya je inda zai je. Waɗannan bayin Allah an yi yaƙi na Badar, an yi yaƙi na Uhudu, an yi yaƙi na Hunayn, an yi yaƙi na Tabuka, amma duka dalilan yaƙin ba don wai a samu naira ɗaya ta duniya ba ne. Duka ana yi ne domin kalimatullahi takunu hiya uliya, domin kalmar Allah ta kasance ita ce maɗaukakiya. Wannan shine duk manufofi na irin gwagwarmayar da sahabbai suka yi a ainihin rayuwarsu. Saboda kan lokaci bayan lokaci, babu shakka musulmai suna da ƙishirwa akan a karanta musu tarihi na waɗannan fitattu gwaraza daga cikin bayin Allah da ya halice su a bayan ƙasa, domin ainihin su zama to ƙudwa hasana ga wanda za zo a bayansu. Allah ta'ala ya ƙara yarda da su. Domin girman darajarsu da ƙimarsu, Allah ta'ala da kan zai ce radiyallahu anhu wa radwan, Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah. Wannan kadai yabo ne wanda ba wa'ansu wanda suka samu wannan bayan ba sahabbai ba. Allah da kan sai ce ya yarda da su kuma su ma yarda da duniya a gun Allah. Babu shakka sahabbai ne kadai suka samu wannan tagomashi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kashe-kashe da Allah ya yi wa duniya ta lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyamis sa'a, wannan labari duka iya cikin suratul hashr. Sai Allah ta'ala ke cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina
ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
كشي نفركو سألك يتشال الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم أقوي المهاجرون su ne waɗanda suka yi hijira tare da ma'aikin Allah zuwa garin Madina, domin su goya masa baya, su ƙarfafe shi, kuma a galibiyarsu duk talakawa ne, domin sun bar gidajensu, sun bar dukiyoyinsu a garin Makka, sun taho daga su sai rayuwarsu a kan su taimakawa addinin Allah, su dafa wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ansu za su ɗauko abin da suka mallaka amma aka hana su. Wa'ansu su suke masu tsira da rayuwarsu kawai, su gansu tare da ma'aikin Allah a garin Madina. Wannan shi ne manufarsu. to sai Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin allazina ukhruju min diyarihim, talakawa daga cikin muhajirai wanda aka fidda su daga gidajensu, an gane ko, allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim, aka fidda su daga gidajensu da dukiyarsu, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, amma sun yi haka ne domin neman yardar Allah da falalarsa. Wannan fa labari Allah ne yake bayarwa, ba fa wanne yake kirkiran labarin yake bayarwa ba, Allah ne yake bayarwa. Yace talakawan sahabbai mabukatan nan wanda suka cancanci a basu zakka, wanda suna da rabo cikin fai'i da baitul mali da tsarin zakka da duk wani rabo na musulunci suna da rabo ciki, to sai Allah ta'ala yake cewa waɗannan talakawan mabukatan nan, to an fidda su da garuruwansu fa, sun fita sun bar dukiyoyinsu fa da iyalansu fa, sai Allah ke cewa ba dan komai ba, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, sun yi haka ne domin neman falalan Allah, domin kuma neman ainihin yardar Allah, fadlan min Allahi wa ridwana, domin neman falalan Allah da yardarsa. Idan aka tsaya a nan, wannan gaba ta wannan aya kadai ya isa nuna wa musulman duniya cewa sabban manzon Allah zababbu ne a gun Allah, domin ya ba da shaida a kansu, shaida mafi zama shaidar alkhairi, shaidan da Allah ya ce ba abin da ya fidda su daga gidajensu fa, ba abin da ya fidda su daga cikin dukiyoyinsu fa, sai neman yardar Allah, sai kuma neman fallar Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun, waɗannan su ne masu gaskiya, Allah ne yake ba da shaidar su fa. Ya ɗauki namba mafi tsada ta suffantawa, sai liƙa musu wannan lamba, shine waɗannan masu gaskiya ne, waɗannan masu gaskiya ne, inji Allah yake faɗa kan muhajirai, mutanen da suka bar garuruwansu da gidajensu da dukiyoyinsu da iyalansu da gonakinsu da shagunansu, suka bi manzon Allah domin a raya addini a garin Madina. Allah ya shaide su sun bar duk wani abu na rayuwa da za su taɓa ko su kwanta ko su gani su ji daɗi, sai suka fita daga su sai rayuwarsu kawai. Allah ya ce sun yi wannan ne ba dan riya ba, ba dan a ce su jarumai ba ne, ba dan a ce a'a ƙabilanci suka yi ba, sun biyo ɗan uwansu Madina, a'a Allah da kansa ya faɗi manufarsu, ya wanke tunanin dukkan mai tunani, ya goge tunanin dukkan wani maƙigare su. Allahn Alwahidul Qahhar yake cewa yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, sun fito ne domin neman fallan Allah da yardarsa, kuma sai Allah ya ce waɗannan masu gaskiya ne, Allah ta'ala ya haɗa mu da su aljanna. Daga nan kashi na biyu fa,
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
نعم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
من جيك سونا ليا لقد كم متانن مكة مهاجري da irin yabo da Allah ya musu, da irin shaida mai tsada da Allah ta'ala ya ba su. Sannan kuma za mu ji labarin kashi na biyu daga cikin su dai waɗannan bayin Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala yake cewa wallazina tabau'u dar wal imana min qablihim, waɗannan mazauna gida tabau'u dar wal imana min qab, wanda dama suna da imani, mazauna gida masu imani tun kafin masu hijira su zo. Sai malamai suke cewa ai kafin ma manzon Allah ya hijira zuwa garin Madina, ya aika musu Mus'ab bin Umair domin ya zamanto safir fil Islam, ya zamanto ambasada, ya je kai saƙon musulunci zuwa garin Madina. To ma'aikin Allah iya garin Makka sallallahu alaihi wasallam, shine wa'ansu da yawa sun yi imani tun kafin manzon Allah ya hijira ya koma gari Madina. An fahimci wannan? Yana kace walladheena tabawwa'u darul imana walladheena tabawwa'u darul imani min qabli an yuhibbuna man hajara ilayhi. Sai Allah yake cewa sun yi imani mazauna gida mutanen Madina sun yi imani tun kafin in hijira su je musu. Kaga Allah iya shejar da imanin mutanen Madina tun kafin ayi hijira a koma gare su. Su ma Allah sai yake fadar wata siffa ta su, sai yake cewa yuhibbuna man hajar ilayhi. Su mutanen Madina suna kauna, suna so ga mutanen da suke hijira suka je gare su. A fahimta? Allah yake yaban al-ansar mutanen Madina da suna kaunar muhajirai. Kaga ko a yanzu a ce wane ai mutum ne mai kaunar jama'a, ai wane mutum ne mai kaunar baki, babu shakka wannan ba karamar shaida bace ba. Ana fahimta? Shaida ce mai tsada, shaida ce mafi daraja da Allah ta'ala yake yi wa mutanen Madina wanda ake ce musu al-ansar, mutane mataimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce yuhibbuna man hajar ilayhim. Allah yake cewa wala yajiduna fi sujurihim hajatan mimma utu. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gari Madina, yayi wani abu wanda yake ce masa al-iqa, sai ya hada al-muhajir da al-ansar, sai ya hada su abota. Ana fahimta? Sai ya dauko mutumin Madina, sai ya dauko mutumin Makka, sai manzo Allah ya hada su abota. Yace wane to ka zama mai masakin wane, bakonka ne. Ana fahimta? Wannan mutum na Madina da aka hada shi abota da mutumin Makka, tarihi mai inganci ya nuna cewa shi wannan mutumin na Madina zai dau muhajir din da manzo Allah ya hada su abota, zai tafi da shi gidansa ya bashi masauki, ya nuna mai kasuwarsa, ya nuna mai gonarsa, duk wani al'amari nasa wanda yake kadara ne ko dukiya, sai ya nuna wannan mutumin Makka wanda manzon Allah ya hada su abota. Hasali ma an ce mutum sai ya raba gidansa biyu, sai ya ce kai baƙona muhajir zabi bangare ɗaya da kake so, idan ka zaɓa sai shi mutum Madina ya mallaka masa, ya ce na baka har abada, ba ni da bukata gare shi. Idan shago ne ko kasuwa sai ya raba a biyu, sai ce zaɓi bangaren da kake so. Idan ya zaɓa ainihin mutumin Madinan, sai ya mallaka wa mutumin Makka wannan gona ko shago ko rumfa ko wani abu daban. Kai an ce ma akwai mutumin da ya fito da matansa duka na aure, sai ya ce wa muhajir ɗin ya duba duk wanda yake so ya zaɓa, shi zai sake ta. Idan ya sake ta sai inda sai ya aura masa ita, domin tsabar ƴan uwantaka a musulunci da sun ɗau irin abinda manzon Allah ya ɗora su shi ne abinda za su mutu a kansa. Ku duba irin waɗannan mutane tarihinsu, kai sai ka ɗauka ma ba ma mutane ba ne, kamar wa'ansu mala'iku ne. Ka duba yau da zamani ya yi zamani, ɗan adam yau ɗan uwansa da yake da jini da shi, wani bai iya ɗaukan wani abu na duniya ce muke ɗan uwansa da shi bai iyawa, daga shi shi matarsa sai yayansa. Amma ku duba waɗannan baƙi ne fa, suka zo gari Madina, Allah ya ce su mutanen Madina suna son su, ba masu kyamar baƙi ba ne, suna son baƙin, in ji Allah. Sannan kuma bayan suna son baƙin, suna ɗauko dukiyar da Allah ya ba su su ba su, kadarorin da Allah ya mallaka wa musu, Allah ta'ala yana cewa suna ba su fa, ba sa musu ruwa a matsayinsu na baƙinsu wanda ba ma alaƙa ba ce ta jini ko ƴan uwantaka, illa ƴan uwantakar musulunci. Allah ce suna ba su dukiya, suna ba su gida, suna ba su rumfan kasuwa, suna ba su gona, domin ƴan uwantaka ta musulunci ta yi ƙarfi. Wani yabo da malamai suke cewa duk duniya mutanen Madina kadai Allah ya yi wa shi, bayan ya ce yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Duk abin da mutumin Madina ya ɗauka ya biya mutumin Makka, to ko a zuciya baya tuna abin, ya bashi har abada.
kowai waye baya yi wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa jin wata bukata a ransu kan abinda mutumin Makka kan abinda mutumin Madina bai mutumin Makka ba sa jin wannan bukatar ba sa komawa baya ba sa nuna cewa an ma kyauta za a ma gori ko an baka za a ma wani abu dan bayan an baka mutanen Madina Allah ya ce ba sa wannan ko bukata ba sa nunawa akan abin da suka ba mutanen Makka sai Allah kuma ya ce wa yusiruna ala anfusihim wani yabo da Allah yake wa mutanen Madina wanda malamai sun ce duk duniya ba wanda Allah ya ba da wannan yabon sai su mutanen Madina inji Allah suna fifita bukatar wani akan bukatar su shine yusiruna ala anfusihim kamar kai ne kana da abu da zaka yi amfani da shi amma sai ga dan uwanka iya da bukatar amma sai ka hakurkurta da kanka sai ka bashi ana fahimta wani hina isab a ba fa ka raba abu ba ba ka dan bincira ka bashi ba a ka dau abin gaba ɗaya ka bashi kai ka hakura to Allah ya ce mutanen Madina suna da irin wannan sufa su dau abin da suka mallaka su bawa mutumin Makka su kuma su hakura ba su da bukata yasa ya haya jarimi a cikin littafin sana al-balagatul wadhiha yake cewa madalla da mutanen Madina yake cewa yukusiruna inda al-faza wa yuqiluna inda tama mutanen Madina idan kaga sun yi dandazo sun taru to an ce hayya ala jihad ne a zo a fita jihadi a zo a taimaki addinin Allah to an zaga sun yi dandazo sun taru da yawa amma wa yuqiluna inda tama duk inda ake kwadayin abun duniya ko ake saran abun duniya ba za ga mutum Madina gun ba suna da karanci abu ana fahimta yasa koda wani lokacin an je yaki an samo ganima sai dai ana tuna wai an je da wani ai wani ma da hi aka je amma ba zai zo ya sa ganimar a gaba dan araba ba idan sa ba sai wannan yabo ne Allah yake musu wa yusiruna ala anfusihim tana fifita bukatar wanin su akan tasu Allah ya ce walau kana bihim qasasa koda su suna da matsananciyar bukata akan abu wannan kuma ya faru kan Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare yadda da shi manzon Allah yayi bako sallallahu alaihi wasallam yace aje gidansa a nemo abinci a bawa bakon dan aika da yaje ya zagaye dakunan iyayen mu'minai matan manzon Allah kaf aka rasa abincin da za a biya bako ko kunu a kofi ba a samu ba kowace aka je ɗakinta sai ta daba komai a ɗaki ka duba in yau ka kwana baka da komai gidanka ba kai bane faro a gida mafi daraja a duniya an kwana babu kuma wannan ba aibi bane haka Allah ya tsara duniyar da ba ba aibi bane ba kasawa bace gidan manzon Allah an nemi abin da za a biya bako a rasa manzon Allah ya zo cikin sahabbansa yake cewa zai sauki wannan bako na falahul janna ku duba muhimmancin bako kuma a musulunci bako yasa manzon Allah ya kyautar aljanna ana fahimta yasa duk mutumin kirki iya girman bako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakudum dhaifa wanda ya imani da Allah da kiyama manzon Allah ya ce girman bakonsa annabi Ibrahim alaihi salam an yabe shi wajen girman baki an fahimta Abu Ayyub al-Ansari ya ce ha ana ya rasulullah manzon Allah gani zan soki wannan bakon kuma shi ma confidence na irin nasa bai da garanti akwai abin da za a bai bakon a gidansa shi ba amma da yaji kudayin aljanna sai ji zai soki bakon iya zuwa ya samu matarsa yace akrimi dai rasulullah wannan bakon da ke ga na shigo da shi gida ba bakon mu bane bakon manzon Allah ne duk wata gwaninta girki da iya abinci ki domin mu fita kunyar bakon manzon Allah sai take cewa da shi wallahi duk gidan nan babu abinci ila abincin yara kawai hatta da ni da kai ma babu abin da za mu samu na abinci illa qutu subiya abincin yara ne kawai rawa a gidan nan sai ma'aiki yake cewa akwai abincin yaron ko tace eh sai yake cewa fa na wimihim ki musu dabara su yi bacci ki haƙurƙurtar da su kamar abincin iyakan wuta zai nuna bai nuna ba su yi bacci idan sun yi bacci ki ɗauko abincin ki kawo gaban mu ni da bakon ki aje sannan ki kashe fitila mi kamar muna ci tare da bakon amma mu hakura kar mu ci abincin mu barwa bakon ya ci ya koshi domin na dauko daga gaban manzo Allah na ci zan sauke shi mu mu hakura da abincin kaga wahi usiruna ala anfusihim ta gaskata akan sa gashi ga ƴaƴansa ga matarsa duk ya hana kansu abinci biya bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran Allah ya waye san tawo masallaci da asuba sun je so manzon Allah sai ga manzon Allah yana murmushi ya ce wa ajaba Allah bima fa'ala fulan wal fulana al bariha Allah da kansa iya jinjina akan abin da wani da wancin suka aikata jiya da daddare a gidansu har Allah ya yi wa manzon Allah wahayin abin da ya faru a gidan ga abin da Abu Talha yayi da bakonka ya Rasulullah ya hana cikin sa ya hana matarsa ya hana ƴaƴansa akan ya fita kunyar bakonka wayu usiruna ala anfusihim suna fifita buƙatar wani akan tasu walau kana bihim qasasa ko da sun suna buƙatar abin Allah ya ce man yuqashuha nafsi duk wanda yayi wa kansa ruwa domin ya buya wa dan uwansa buƙata fa ulaikumul muflihun wadanna suna cikin masu babbar rabo malamai sun ce duk inda Allah ya maka iflaha qur'ani yana nufin aljanna ne kai tsaye kawai ana fahimtar wannan kun ga wannan ayoyi guda biyu da Allah ya raba duniyar musuluncin manzon Allah a gida uku dibbin akan sa bai da kare ayan farko mutanen makka muhajirun aya ta biyu mutanen madina al-ansar wanda dazu na faɗa muku farkon magana cewa dukkan adadin da ake faɗa na abinda manzon Allah ya bari na sahabbai waɗanda suka ba da adadin mafi yawa shine masu magana 100,000 ko ƙasa da haka 100,000 ko ƙasa da haka sune sahabban da manzon Allah ya koma ga Allah ya ba su ra'ayi in ka dauka tun daga tabi'ai har zuwa yau mutane miliyoyi nawa akai daga yau din har zuwa kiyamin sa mutane miliyoyi nawa za a yi Allah ne ya sani amma duk wannan ka san gaba daya a kashi daya Allah ya bar mu gaba dayan mu kuma hima da sharadi amma kashi biyu duka ba sharadi Allah ya ce su mutanen makka as-siddiqu ne masu gaskiya ne waɗannan kuma aka ce muflihu ne masu san babbar rabo ana fahimta abin da yasa aka ce mutanen makka masu gaskiya ne sahabbai muhajirai sun baro gidajensu ba ukurju min diyarihim wa amwalihim ka duba ko bakunta zaka ji yau sai ka ji hankalinka ya tashi zaka tafi ka bar gidanka ka bar ƴaƴanka ka bar shagonka ka bar iyalinka ka je garin da baka sani ba ba a san ka ba zaka dawo fa ba mamaki sai mina zaka je kana da masauki ma kana da kudi kana da allowance ba ba mamaki kasuwanci zaka je ba mamaki tafiyar neman lafiya zaka je ba mamaki tafiyar ibada zaka je kamar zuwa aikin haji amma duk sai ka je ka bar baya a gida ba kuma zaka dawo gidan ba to ku duba irin barin da sahabban manzon Allah mutanen Makka suka yi wa Makka wani fa daga shi ya tafi jikinsa bai fita ba abin da ya dauka kuma yayi tafiyar da ya san ba zai dawo ba duk abin da Allah ya hore masa ya bar shi anan ba ta shi yake yi ba dan Allah idan ba gaskiyar imani za a yi wannan wallahi ba zai yi ba shi ya sada kashi Allah ce masu gaskiya ne domin gaskiyar imani shi ne zai sa kan ta faru kuma Allah ya wanke niyyarsu yace ya fita guna fadlan minallahi wa ridwana sun yi wannan aiki ne fa domin neman farlan Allah da yaddarsa ba dan duniya suka yi ba ba dan riya suka yi ba a'a neman farlan Allah da yardan Allah ne yasa suka yi wannan ya bode daga Allah zuwa gare su shi yasa Allah ya ce su masu gaskiya ne kaso na biyu mutanen Madina Allah ya ce yuhibbuna man hajar ilaihim farko kenan suna kaunar bakinsu suna son su sannan duk abin da suka ba su ba sa waiwai a kansa idan sun ba su gona sun ba su gida sun ba su jari sun ba su abinci ba sa waiwaye ballantana su yi gori ba sa yi ba halin mutumin Madina ba ne wannan abin da ya bayar ya bayar ya tafi dan Allah Allah ne da kansa yake shaidar su ba sannan kuma ya ce suna fifita buƙatar waninsu a kan tasu sai Allah ya ce waɗannan masu babbar rabo ne Allah ya sa muna cikin su gobe alkiyama daga nan sai ka so na ƙarshe mai Allah ya ce
wallazina ja'u min
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Allah ta'ala yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo a bayan wadannan kaga sai Allah ya dunkule abin gaba daya ja'u min ba'dihim kana ciki ina ciki amma ka san aya ta farko da ta biyu wallahi baka ciki bana ciki ko ba haka bane ko wani iya ciki anan ba wanda yake ciki da musulga sun tafi abin ci wannan tilka ummatun qad khalat da muhajir da ansar babu dai a duniya yanzu kai wanda ya gansu ma babu shi to amma ja'u min ba'dihim duk muna ciki har zuwa ayan bayan mu duk suna ciki wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo a bayan wadannan bayan muhajirai da ansar yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana ya Allah kai mana gafara wal ikwani alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai gafara ga ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu Allah kada ka sa wani kulli wani mummunan kujiri zukatan mu game da masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai tausasawa kai ne mai rahama ya Allah kaga a wannan aya sai Allah yake faɗa siffar mutanen da suka zo bayan sahabbai waɗanda suke nema su haulayensu na farko dai sai ka musu addu'a idan kana so ka zama da su ka zama kana bin bayansu a gobe alkiyama yaquluna rabbana ghafir lana wal ikwani alladhina sabaquna bil iman Allah kai mana gafara tare da ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani su ne sahabbai kamar yadda malami gabatarwa yake cewa duk inda kace ya ayyuhal ladzina amanu sune farko innal ladzina amanu sune farko wal ladzina amanu sune farko sune farko duk inda Allah ya maganar imani a Qur'ani sune farko dai a biyo bayan su saboda haka sai ka musu addu'a duk wanda bai wa sahabbai addu'a to kamar baya layin bayan su ma sai ya san kashin da zai baiwa kansa a gobe alkiyama kamar yayi sadi layin din kansa daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya raba mutanen a uku gaba ɗaya biyu dukkan su sahabbai ne ɗaya kuma bayan sahabbai amma ga sharadi sai ka musu addu'a a ce Umar ka ce radiyallahu an a ce Abubakar ka ce radiyallahu an a ce Usman ka ce radiyallahu an a ce Aliyu ka ce radiyallahu an duk sai ka musu addu'a Abdurrahman bin Auf a Mu'az bin Jabal Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas duka ce radiyallahu anhum to in baka wannan baka layin su ba fa cewa akai ka zage su ba ba fa ce akai ka kafirta su ba fa ce akai rintaccen da su ba a'a in baka musu addu'a ma baka cikin su ba kun ga wata kima da daraja da Allah yake bayyana wa al'umma ta hasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka sai ka musu addu'a in kana so ka haulayin su a gobe alkiyama ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا sai ka roki Allah Allah kada ya nuna ma laifin wani sahabi ma kada Allah ya nuna ma wani abu da zaka ji kana kyamar sahabi a ranka ma kai addu'a kan wannan yasa Allah ya saka malaman hadisi da alkhairi duk wani abu da yazo akai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har in abin akwai wani abu da zai iya zubda kima ga sahabin sai ga an koyi sunan sahabin ba za a faɗi sunansa ba yanzu misali wani balaraban ƙauye ya zo ya yi fitsari a masallaci sai aka ce ja'a arabiyun ko an faɗi sunansa sai aka ɓoye sunansa domin mutuncinsa ya ƙaru wani ya zo ya ce halakatu ya rasulullah na abka matata da rabanan da rana amma shi ma ba faɗi sunansa ba duk irin wannan in dai har abin zai bayu zuciyarka ta hararo ma laifin sahabi to malaman hadisi suka boye sunansa domin karka jahoyin suka shiga uku karka kullace shi a zuciya ka kasa samun aljanna gobe alkiyama ana fahimta sai ka tsaya kai wa Allah roƙo Allah
kada ka saki yayyar wani sahabi a rayuwata ya Allah kine wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah kada ka sa wani hikidi wani mummunan kudiri raina game da sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim kaga wannan shine dukkan wanda yazo bayan sahabbai ga sharɗin da Allah yace in kana so ga zama cikin zagoba da kiyama sai ka musu addu'a ka nema musu gafara sannan kuma sai ka roki Allah kada Allah ya nuna ma laifin su sai ka roki Allah kada Allah ya saka jahuin su a rayuwa to wannan ya ɗan uwa iya cikin a abubuwa da Qur'ani yazo kai tsaye yake bayyana mana su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin matsayi Allah ta'ala ya ba su waɗannan bayin Allah akwai tafawutu darajat sahabbai ba duk ɗaya bane kamar manzanni ne ai tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd
tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
الله تعالى كتاب تلقوا الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗannan manzani inji Allah mun fifita wa'ansu akan wa'ansu minhum man kallama Allah daga ciki akwai wanda Allah ya magana da shi kamar annabi Musa alaihi salam yasa ake ce masa kalamullah ko kalimullah ana fahimta akwai ulul azm mafiya girma daga cikin manzani guda biyar akwai annabi Isa alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sun fi kowa girma a cikin manzani an fahimta wa rafa'a ba'dahum darajat Allah yace sai na daga na fifita darajar su akan sajin su kaga annabawa makina to su ma sahabbai haka suke akwai waɗanda suke da daraja akan waɗansu da yawa kuma nasu ya tabbatar da wannan mafiya daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai sai na Abu Bakar radiyallahu anhu mutum in ba annabi bane ba wanda bi sai na Abu Bakar daraja a duniya afdalul umma illa an yakuna nabiyya haka malamai suke cewa yafi kowa sai dai mutum in annabi ne ana fahimtar wannan daga nan sai Umar daga nan sai Usman daga nan sai Ali Allah ya kare da su waɗannan su ne kulafa ar-rashidin kulafa ar-rashidun al-mahdiin ana fahimta daga waɗannan guda hudun kuma sai sauran shidan da aka musu albiyar da aljanna ana fahimtar wannan daga waɗannan mutane shidan kuma sun zama goma ga shida ga hudu wanda ake cewa ashratul bashru bil janna daga nan kuma sai mutanen Badar daga cikin waɗannan goma akwai wanda suka je Badar da yawa a cikin su kaga sun samu hawa biyu kenan ga su anan ga su a can ana fahimta domin su ƴan Badar Allah ya ce duk abin da mutumin Badar yayi ba zai hana shiga aljanna ba ga sahabbai sun ji dadin su ma aka ce i'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum duk abin da za ku yi ku je ku yi Allah da ya muku gafara da ya zai da kaga Shehul Yamal ko ba gaskiya bane Allah ya yi nasin ya ma gafara to me za ka yi ai magana ta kare ai to mutanen Badar dukkansu Allah ya musu gafara sama da mutum 300 da wani abu kad gafara Allahu lakum yasa akwai wani sahabi ana ce mai Hatib bin Abi Balta'a wata rana manzon Allah ya faɗa zai je yaƙi wani gari to ashe akwai ƴan uwansa a garin amma ba su musulunta ba sai ya rubuta wasiƙa a ɓoye sai biya wata mata idan ta je garin ta biya ƴan uwansa su ga lokacin da manzon Allah zai zo yaƙi domin su kasa zauna a sami su a garin su gudu ana fahimta
to sai Allah ya manzon Allah wahayi ga abin da wani sahabin ka yi ya faɗa suran ka na yaki ya aika wa ansu daga cikin mutanansa ba su musulunta ba to matar ta tafi da takardar ba ta je garin ba sai Allah ya manzon Allah wahayi sai manzon Allah ya tura sai na Aliyu da shi da wasu sahabbai sai su karbo wannan takardar a gunta suka je suka ce ta ba da takarda sai ta ce dai ba takarda a gunta suka ce a'a ta bayar tun ana ce da juna manzon Allah ya ce da akwai da akwai ba yanda za a yi ta ce ba ba ta isa ba ta ga sosai za su yi mata aiki sai ta dauko wannan takarda daga cikin kitsanta har ta kitse ta a gashin ta ba sai ta warware ta dauko takarda ta ba su a kawo manzon Allah wannan takarda ya kirawo Hatibi ke cewa menene yasa kai haka yace wallahi manzon Allah ba da niyyar wani abu ne na munafirci ba nayi ne dai domin ƴan uwana kada a je a same su musulunta ba aka yi su sai Umar yake cewa ya rasu da'ani adrubu unuka manzon Allah ba inda mana fille mai kai yayi munafirci sai shi a ya je Badar ai ba abin da zai same shi ya je Badar ai tunda ya je Badar ba wani laifi da zai wa Allah to mutanen Badar suna da wannan kimar Allah ya musu gafara dukkan su gaba daya daga mutanen Badar malamai suka ce sai kuma wanda suka yi wa manzon Allah mubaya ƙarƙashin bishiya wanda suratul fatih ta ba mu labari ko laqad radiyallahu anil mu'minin
laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubai'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
وجاني وني ابو ده الله يكي واصحابي با يتي لقد رضي الله اكوي لام القسم غا قد للتحقيق تبس حقيقه الله يا يد ده مؤمنين كو كاي ني واي سو واي wannan mu'minai zaka ce sahabbai zaka ce baka da fasara amma su ba ka san dai ba kai bane goma gaskiya bane duk kinka da su ka san ba kai bane laqad radiyallahu anil mu'minin haqiqa Allah ya riga ya yarda da su su waɗannan masu imanin dai is din sun ce zarf ne yayin da suka yi mamu baya iz yubayu naka tahta shajara lokacin da suka yi mamu baya karkashin bishiya an gane ko ne bai'at ridwan suka yi wa manzon Allah chaffa da yarda ya dora musu alƙawari duk abin da manzon Allah ya dora musu sun yadda manzon Allah ya shimfiɗa hannunsa ko ya kawo hannunsa ya sa wanda kuma ƙadiya ta faru ne shekara bakwai bayan hijira ya je zai aikin umara sai mutanen Makka suka ce ba zai je ba ana fahimta suka ce ba zai je ba sai ce to ya za a yi suka ce tura musu mutum ɗaya za su tattauna da shi a ga ya za a yi ya tura musu Usman ya sa shi da aka zo wannan mubayar Usman bayana da aka gama sai manzo Allah dauko hannunsa na dama yace wannan wakilin Usman ne sai ya dora kan hannunsa na hagu ya sake cewa shi mu bayar Usman da shi babban da kowa domin hannun manzo Allah ne wakilci shi sallallahu alaihi wasallam da Usman ya je sai aka tattauna cewa shekara mai zuwa manzo Allah an yadda ya zo yi Umarar amma ba bana ba aka rubuce da jeje ne aka yi komai Usman ya zo ya faɗa manzo Allah haka to sauran sahabbai suke ganin kamar abin bai yi ba a kuma a yi da ƙarfi mana kawai sai mazala ce a tun da an riga an yarjeje na shi kenan daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa'ansu kamar za su ɗan nuna ba su ji daɗi ba sai kuma yake faɗa wa matarsa da suka tafi da ita Maimunatu bintul Haris cewa mutane na za su mun abin da mutanen annabi Musa suka masa amma Allah ba zai basu ba sai take cewa ya rasulullahi me ya faru sai yake cewa to ka na ga kamar suna nauyin kafa na ce kowa ya je yanka har dai su yi aski ba kowa maka Allah ya kai mu baɗi mu dawo mu umara amma na kamar ba su karɓi umarnin da ƙarfi ba sai ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ya rasulullah ga shawara ka je ka zauna a cikin su mana ka yanka hadiyar ka suna gani su ka kira wan zamin ka yi ba aski a gaban su kai mishi ruka kyale shi sai ka bi shawarar ta ya je cikin su aka masa aski sannan kuma yanka hadiyar sa a cikin su to sai kowa ya dauka kuma yake kowa a mai aski kowa mai hadaya an bai mishi wannan kaga shawarar ce aka dauka Maimunatu bintul Haris Allah ya kare da ita ta zama to maslaha ga duniya gaba daya saboda kai man hajiya ta baka shawara ka dauka gaji ko yawa karkace ba a daukan shawaran mata a'a ba kowace bace ba a dauka ana dauka tun daga manzo Allah ya dauki shawara da kuma ta zama maslaha ga rayuwa gaba daya ana fahimtar wannan daga nan sai manzo Allah ya shimfiɗa hannunsa kowa wanda ya yarda da abin da manzo Allah ya faɗa ya zo masa mubay'a to shine Allah ya ce a lokacin da suka ma mubay'a na Allah ya yarda da su izi bai'unaka tata shajara fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu na imani fa anzalallahu sakinata alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwa a gare su ya kwantar musu da hankali wa asabahum fatahan qariba Allah ya musu sakayya da wani budi a kusa ana fahimta to kaga wannan sune tata sune adam al-mubayya wannan sune wanda suka mazala mubayya tata shajara wanda sune masu matsayi na uku a cikin sahabbai kenan masu matsayi na hudu aka ce dukkan muhajirun gaba ɗayansu masu matsayi na biyar dukkan ansar kuma gaba ɗayansu amma fahimta wannan malami ne cikin istinbadin su suke wannan ijtihadi din Allah ta'ala ya kare darasi sahabbai ya ƴan uwa darajarsu da kimarsu a gun Allah hatta kai Allah ta'ala iya masa alƙawarin aljanna a duniya ba ka san duk wanda Allah zai wa kyautar aljanna a duniya ba ƙaramin mutum bane ba ƙaramin mutum bane duk wanda Allah zai ce wani dan aljanna ne wallahi ba ƙaramin mutum bane imaninsa ya kai imani daga cikin waɗannan sahabbai akwai wanda Allah zai turo musu fa da gaisuwa daga sama fa akwai Ubay bin Ka'ab Allah ya kare da shi iya cikin kutabul wahayi masanan alqur'ani tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzon Allah ya ce da shi ya Ubay yace na mai rasulullah yace Allah ya ce ka karanta min suratul bayyina lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab Allah ya ce karanta min wannan sura sai Ubay yace sammanillah ya rasulullah yanzu Allah ya kama sunana ko ya kama kuka yace Allah ya kama sunana ya rasulullah Allah ne ya kama sunanka yace Ubay kaga wannan daraja ce da kima har Allah ya kama sunan sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai na Khadija Allah ya kare da ita wata rana manzo Allah ya fita ya dawo da rana ta je za ta kawo masa wani abin sha haka kafin ta dawo sai ga mala'ika Jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa da shi yanzu na Khadija ta kawo ma abin sha amma idan ta zo ka ce Allah yana gaida ita Allah da kansa ya aika wata gaisuwa daga sama iya gaida na Khadija ka san in ba imani wai haka ba ta faruwa ka san in ba yarda daga Allah haka ba ta faruwa to akwai ɗaiɗaikun sahabbai da yawa da irin wannan martabobin suka bar a kansu jumlatin Allah ta'ala ke cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajir wal-ansar
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
الله تعالى كيتشا والسابقون الأولون دوان دا سوكي غبا غبا تشكين إيبان باركو من المهاجرين والأنصار دا تشكين مهاجرين متانا مكة تنديد مكة بياني أكنسو سنن دا أنصار متانا مدينة وان سوما أني بياني أكنسو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لو نسك سك بيبيو بيبيو بايانس da kyautatawa ba masu zagin sahabbai ba ba masu kafirta su ba wanda suka biyo bayan su da kyautatawa da yaban abin da suka yi na alkhairi da kuma ba su uzuri cikin kusakuran su domin su ƴan adam ne da kuma nema musu gafara a gun Allah su ne alladhina tabauhum bi ihsan sai Allah ya ce radiyallahu anhum maradwan Allah ta'ala ya yarda da su kuma sun yarda da Allah wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya musu tanaji na aljanna wanda ƙoramar ruwa suna gudu karkashin gidajensu khalidina fiha abada za su dawama a wannan gida har abada sai Allah ki tazalikal fudul azim wannan babu shakka rabo ne mai girma daga Allah kaga waɗannan duka Allah ya ba su aljanna to mutumin da Allah ya ba shi aljanna kuma ai ya riga ya fi kai ya riga ya shiga gaban kai amma yanda zaka yi da shi sai dai ka bi abin da yana alkai domin kai maka tsira yasa manzon Allah ke cewa Allah Allah fi ashabi ina gargadin ku ba ina jan kunnan ku game da sahabbaina
karku mai da su karan bara wajen zagi ko aibatawa duk wanda ya so su to ya so ne duk kuma wanda ya ki su to kina ne sai ke kin su haka manzon Allah ke faɗa sallallahu alaihi wasallam ana fahimta a wadu gun yake cewa laqad taballahu alan nabi wal muhajiri
taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yasiru qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim
Allah ta'ala ke laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar haqiqa Allah ta'ala ya karbi tuba na annabi sannan da muhajirai da ansar wadannan malamai suke cewa ba dan manzon Allah yayi laifi wa Allah ba sai dai ana nuna mana kan cewa idan mun yi wa Allah laifi mu ne mutuban sa albarkacin manzon Allah sai Allah ya karbi tuban mu kuma ana fahimta amma sahabbai mutanen Makka da Madina sun yi wa Allah laifi a gurabe da yawa sannan kuma Allah ya ce ya yafe musu laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra wanda suka bi manzon Allah cikin lokaci mafi tsanani tsananin wahala kina ibnu kasir yake cewa sa'atil usra ta kai ta kawo sai a hada mutum biyu a barin dibino guda daya yini abincin su ne yini kacan mutum maji karfi a ce da kai da dan uwanka dibino ɗaya ne abincin ku ayi ne to manzon sahabbai sun zauna da manzon Allah a wannan lokaci akwai lokacin ma da an fita yaki aka nemi ruwan da za a sha aka rasa sai an yanka raƙumi ruwan da ya rizabin a cikin sa a dauko mutane suna sha kuma a hakan ba su bar manzon Allah ba suna bin sa sau da kafa an musu jina-jina da rauni ma sun dawo gida sai manzon Allah ya ce kuma Allah ya ce mu sake fita haka suka fita da raunin an ce jini iya zuba a kafar an zo fita sun bi manzon Allah a wannan matsayin sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce sun bi shi a lokaci mafi tsanani ina fi sa'atul usra min ba'di ma kada yaziu qulu fariqin minhum suma tabarihi har zukatan wa an sun so su karkata daga manzon Allah din domin wahala tayi wahala mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib har ma suke cewa manzon Allah ya wushe ne nasara daga Allah ya za ta zo suke cewa nasara tana nan kusa daga Allah subhanahu wataala to Allah ya ce ya yafe musu duk abin da suka yi masa ana fahimta to abin da zamu dauka a rayuwar waɗannan bayin Allah darasi mafi muhimmanci na farko gaskiya su mutane ne masu gaskiya na biyu amanarsu mutane ne masu amana na uku son junansu mutane masu son juna ba sa kyamar junansu mutane masu taimakon junansu in dai kai musulmi ne to Allah ya ce suna son junansu da yawa Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashuddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum Allah ya ce suna tausayin junansu ba tausayi na gaske mutum ya hana kansa bukata ya biya wa dan uwansa bukata Allah ya shede su da wannan akwai kabilar Abu Musa al-Ash'ari babban sahabi Allah ya kare yadda da shi waɗannan mutane idan an shiga lokacin karancin abinci ko lokacin yunwa da fatara da talauci su tattara su helanta cewa duk abin da Allah ya hore ma na abinci ka fito da shi sai a haɗu kamar masallaci ko ta farfajiya haka a shimfiɗa ƙaton abu wanda ya zo da buhuna ya zazzage wanda ya zo da kwanuka ya zazzage wanda ma ba shi da komai ya zo domin gaskiyar su kuma kowa abin da Allah ya hore mai ko kwaya ɗaya ba zai bari a gida ba idan an tara kowa ya fito da nasa ba an tare sai a raba shi kuma bisa wuya kowa a raba daidai da wanda ya zo da buhu goma da wanda ya zo da buhu ɗaya da wanda ya zo da kwano biyu da wanda ma bai zo da komai ba sai a yi rabo ɗaya kowa ya ɗauka ya tafi sa da manzon Allah ya ji wannan ya ce hum minni wa ana minhu waɗannan mutane su ni ne ni ma su ne domin yarda da abin da suka yi manzon Allah ya da shi saboda ko za mu kwatanta a masallacin da mu kowa ya fito da abin da yake aljihunsa ko ba gaskiya ba ne mu kwatanta mana ai karatun kenan kowa ya fito da shi a zuba anan in ya zo sai a raba daidai to haka suka yi mutanen Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yabe su ya musu gafara aran mai kake dariya ne ko akwai kulli da yawa a cikin gani Ana fahimta?
Akwai
tilawa. Yawa, akwai tilawa. Ina ko ba ta ba. Ba wannan iya cikin darasin da zamu dauka son juna. Suna kaunar junansu. Abu na gaba mutane ne masu jarumta. Suna da jarumta saban manzon Allah. Ba ragwage bane. Mutum sai ya dauka tarin sa je yau ice amma domin ya taimaki addinin Allah. Mutum sai kwana da yinwa amma ba zai riki kowa ba. Suna da karewa kansu mutunci. Sun yadda su kwana da talauci da yinwa akan mutuncin su ya zube. Wannan darasi daga cikin rayuwar saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin babban darasin zamu sake dauka ba sa san duniya. Duk abin da yake shagala ne a duniya ba su bashi. Sun fi ba da muhimmanci kan lahirarsu. Shi yasa an sun yi wani abin sai ka dauka ba mutane bane ba. Domin su sun yadda da duniya ko wani temporary zama ne kawai. Amma lahira shi ne permanent zama dama. An fahimci wannan? Daga cikin abin da zamu dauka daga cikin darasin sahabbai suna baiwa addini muhimmanci. Duk abin da suke shi ne primary assignment nasu. Suna baiwa addini muhimmanci. Sai a samu mutum fa sahabi za a ce yayi shekara 20 bai misal din sallah jami'i ba. Bai misal din bin manzon Allah yaki ba. Bai misal din zama gun manzon Allah ya masa bayanin wahayi ba. A samu sahabi daya tara wannan. Yasa wata rana manzon Allah yake ba wa sayyidina Abubakar labarin cewa aljanna tana da kofi biyu guda takwas. Amma kowane nau'in mutane akwai kofar da za su shiga. Yan kaza su shiga ta kaza, yan kaza su shiga ta kaza. Sai manzon Allah sai sayyidina Abubakar ke ce ya Rasulullah za a samu mutum daya da zai shiga aljanna ta wannan kofin takwas gaba daya. Yace kai makana cikin su ya Abubakar. In an zo bangaren masu azumi kai ne, in an zo jihadi kai ne, in kin zo kyauta da sadaka kai ne, qiyamul layli kai ne, wane ne kai ne? Shi kadai amma shi kowace kofa aljanna yayi da zabi ga cikin ta. Kaga wannan iya cikin darasi daga cikin rayuwar sahabbai. Mu baiwa addini muhimmanci mu so juna. Mu zamto masu gaskiya kada ya zamto shi dan ya samu na kyamar juna kamar yanzu abin da yake cikin mu akwai makoci da makoci ba a magana ko a gun aiki ko a gida ko a gona kowa da kani ko uba daya ko uwa daya gwon shi dan ya gaba a magana wannan ba karamar musiba bace wannan ba ba da abin sahabbai bane su hasali ma kauna suke bakon addini zo cikin su ma ba ma ƴan uwansu ba daga cikin abu na gaba cikin rayuwar sahabbai suna kokarin fahimtar da wanda bai fahimta ba addini kullun kokarin su ya hako wanda bai gane bai gane domin manzon Allah ya ce mutum daya shi ta hanyar ka yafi a cika ma duniya da dukkan wata dukiya a cikin duniya suna kwadayin wannan yasa suke fita jihadi suke fita karantarwa ba dan su ba to addini ma bai zo inda kake ba tarihi mai inganci ya ce a lokacin Umar dan Khattab akwai wani wanda ake ce masa Uqbatu bin Amir Uqba bin Amir malaman tarihi duk sun yi bayani akan sa shine ya taho da addini iya ta tafiya iya jihadi iya kasuwanci iya da'awa har ya zo wajejen Chadi haka ya biyo ta Sahara ya biyo ta Sudan ta su Chadi an ce ya zo Najeriya ma ya zo garin Kakano Maiduguri amma abokan adawa san ce bai zo ba an gane ku amma ya zo tarihi ya zo har Maiduguri ya zo amma daga nan kuma ya koma baya ana fahimta to dalilin Uqba bin Amir addini yazo wannan yake na Afirka duk abin da ya faru na Afirka na addini Sudan Algeria Mali da sauransu duk zaniyar sa ne yazo iya jihadi iya karantar da al'umma addini sauransu kaga ya bar gidansa ya bar iyalansa ya fito ya da da'awa amma ana karatu a ungurka kake zuwa to a ce gaje balanga kai kwana biyu kana koya musu addini ko gaje billiri kai kwana uku a can kai ga kauye ka kana koya musu addini a'a ni dai ban faɗa ba ni dai ban ce ba yau Arab ana fahimta saboda ka wannan shine da abin sahabbai akwai ƴan uwanmu da yawa kai wani ba su iya tsarki ba in kuna fita da awa kai zaka sha mamaki har yanzu ba a fi karfin amma tambaya akan wankan janaba ba mutum iya da iyali amma yake ma tambaya game da wankan janaba ko kalli da ba'adi mutum ya shekara 40 50 a duniya ana fahimta kaga wannan iya cikin da abin sahabbai fita da awa mu fita kauyukan nan kusa kusa ga suna in ma baka fita ka samu abu mai muhimmanci ka dinga yiwa da awar gata da shi mana ana fahimta Allah ta'ala ya samu dace to wannan kadan daga cikin abubuwan da ya kamata mu koya kenan a cikin ad-durusul mustafa da minhajus sahaba darussa masu muhimmanci cikin rayuwar sahabbai Allah ya ba mu ikon dabbakawa ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya daga musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai
Allah ta'ala ya dafa mana cikin wannan addini duk mai kokarin dafa wa addini Allah ya dafa masa wannan masallaci wanda ya asassa shi da sauran jama'a duka muna addu'a da limamai da ladane da ƴan committee Allah ya kawo albarka wanda yake sa hannu cikin da'awa ta daukaka ko ina Allah ya masa albarka Allah ya jika mahaifan mu da mu gaba daya Allah ya shirye da mu da zuriyar mu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu gama da rayuwa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من أدواء المصمم إميديا ما الله يسألك مصر على خيري الله يكارم مصر على البركة الله يكارم مصر قوار ونبيوة إن نسكي يأدونا أدينا مصر إن شاء الله أو ينيسو الله يقشن على مرسل سيدا مولوكا الله تعالى يسامو إلا فيها موني إلا فيها وأننا قرينامو وأننا قرينامو الله يكارم مصر على البركة الله يسألك على البركة على كونشرا حنكلي duk wani abu da zai kawo fitina ko tashin hankali Allah ya raba mu da shi Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kara mana arziki da yalwa da ainihin kwanciyar hankali da ƙarshe akwai jawo hankali na minti 1 zuwa 2 game da matasa musamman matasa masu son zama a masallaci har a ji wani caji da yake yanzu ana karancin wuta da sauransu to a kiyaye masallaci da ɗakin Allah ne duk wanda ya shigo masallaci san ɗakin Allah ya shigo ba a san wasa ba a san surutu ba a san kallon waya da danne-dannen waya duk ba a bukata in ka shigo abin da yake bukata ibada kai raka'a biyu ka zauna sa Qur'ani a gaba ko ita na bilbilin kan ka jona cajin kai ta na bilbilin ka amma haramun ne ka zo masallaci ka gunna waya kana game ko kana kalla-kalla a waya ba daidai bane malamai sun ce a kira ka a waya ma ka daga a masallaci babu wale da bi gaskiya domin a gaban Allah kake kuma ko yanzu akwai wanda za a ma waya a gaban sa ba kai saka daga wayar ba domin girman sa da kake gani a rayuwanka bana tana Allah subhanahu wataala saboda da Allah muna kira ga matasa musan masallaci dakin Allah ne mu kimanta shi mu darajanta shi ba a wani abu na rashin tarbiya cikin masallaci Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh